نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 11 ga watan Ramadan hijira 1444 biyu ga watan hudu 2023 muna nan dai a cikin suratul baqara cikin aya ta 219 zuwa aya ta 220 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya mai girma ya gaya mana ko ya bada amsa akan tambayoyi guda uku da sahabbai suka wa manzon Allah alaihi salatu wassalam tambaya ta farko game da giya da kuma caca tambaya ta biyu akan abin da za a ciyar daga me zaka ciyar kuma wa zaka ciyar sannan tambaya ta uku game da mu'amala da marayu to ajiya mun karanta amsa ta farko shine yasalunaka anil khamri wal maisiri suna tambayanka dangane ga giya shanta saida ita siyanta sarrafata ba da lasisinta da mu'amala da ita sannan kuma da caca ita ma da harka da hulda da caca mun ji amsoshi game da wannan kul Allah ta'ala yace ka fada musu fihi ma ismun kabirun a cikin caca da giya akwai sabo mai girma akwai kira amma kathirun wato akwai sabo mai yawa sabo mai girma kuma mai yawa wa manafi'u linnas akwai wani amfani da mutane suke samu wajen saida giya ko shan giya ko mu'amala da giya da makamantansu amma wa ismuhuma sabo dake cikin giya da kuma caca akbaru min naf'ihima shi yafi girma daga duk wani amfani da ake zaton za a samu a ciki domin malaman usul sun ce ash-shari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisa aw rajiha wala yanha illa amma maslahatuhu khalisa aw rajiha cewa shari'a ba ta bada umarni a yi abu sai in ya zama tsantsan maslaha ne ko kuma maslaha mai rinjaye sannan shari'a ba ta hana abu sai ya zama tsantsan sharri ne ko kuma akwai sharri mai rinjaye a ciki shine ma yake cewa addinu jaa li sa'adatil bashar wal intifa'i sharri anhu wad darar wa kullu amrin nafi'in qad shar'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a cewa addini yazo ne domin yayin mutum arziki arzikin duniya da arzikin lahira dalilin saukar da addini kenan da kuma tunkudewa mutane sharri da cutarwa wannan yace kuma wa kullu amrin nafi'in qad shar'a duk wani al'amari mai amfani to akwai shi a cikin musulunci wa kullu ma yadurruna qad mana'ahu duk abin da zai cuce mu a duniyar mu ko a lahirar mu shari'a ta hana shi addinu mabniun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi wa didduhu tazahumu al mafasidi yurtakabu al adna min al mafasidi wa min qawa'id al shari'ati at taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'a dirari wa kullu mahzurun ma'a darura bi qadri ma tahtaju al darura wannan addinin namu dadi gare shi addini ne mai sauki addini ne da yazo abinna jaa mabaniun ala al masalih an gina shi akan maslahar mutum ta duniya da ta lahira fi jalbiha cikin jawo maka duk wani abu da zai amfane ka waddar ilil qaba'ihi da kuma tunkuɗe maka duk wani abu da zai cutar da kai faddinu jaa li jalbi maslahatil wara wa bidaf'i mafsadatin wa kulli aziyati wa idza ta'aradatil masalih marratan faltafa'a lil kubra bi tarki sagirati wa bi aksiha fadra kabira fasadiha والتفأ للصغرى بنص أدلتي وإذا أتتك مصالح ومفاسد فالحكم للكبرى بأرجع وزنتي جو الدين جاء الدين المسلمين يازو daga Allah لجلب مصلحة الورى domin jawo abin da zai amfani jama'a a duniya da lahira wa fi daf'i mafsadatin da tunkude duk wani abu da zai cuce su wa kulli aziyati da duk wani abu da zai zama tashin hankali وإذا تعارضت المصالح مرة إذا مصلحة تزو تشكرو دجونا فالتفأ للكبرى فأيكت ما في جرما بترك صغيرة تكبرن كرمر وبعكسها فجرة كبيرة فسادها هكا إذا برنا تهدو توسيك ما سيكا تنكو إيبا بر والتفأ للصغرى بنص أدلة وإذا أتتك مصالح ومفاسد idan wani abu yazo maka mai amfani da mai cutarwa to fal hukum lil kubra bi arjahi waznati kenan addini idan abin alheri bi ya hadu dole sai dai kai daya a ciki to ka dauki wanda yafi girma idan sharri ya hadan maka guda biyu ba yadda zaka yi ka kauce musu duka biyun to ka aikata karamin ciki idan kuma barna da alheri suka zo to wannan dama alheri za a bi a babbarna saboda haka addini gabaki daya abin da ya kunsa kenan shi yasa muka ce addinin musulunci yazo ne li hifzid dini wan nafsi wal mali wal aqli wan nasab ko wan nasli wal irdi an shimfida addinin musulunci gaba ɗayan sa ne domin ya tsare addini ya tsare addini ya tsare rayuka ya tsare dukiya ya tsare hankula ya tsare nasaba ya kuma tsare mutunci waɗannan abubuwan guda biyar ko shida su ake tsarewa shine tsaro in ka ji an ce gwamnati ta bada tsaro to ana nufin a tsare abubuwa guda biyar abin da yasa kuga biyu daga ciki ba a damu da su ba shi da bature yazo ba shi da biyun ba shi da addini ko ba shi da hankali da haka sai yadda zai tsare dukiya ya tsare rayuka ya tsare mutunci amma bai saka addini ba bai saka hankali ba shi yasa ya bada lasisi ake shan giya ake sayar da giya ake sarrafa giya ko ba ruwansa da addini to amma musulunci sai an tsara wadannan abubuwan guda biyar sannan kasa za ta zauna lafiya a tsara addini shi yasa a cikin wato littafin abin da yake cewa hirasatu din wa siyasatu dunya abinda ake kira gabaki ɗaya siyasa gaba ɗaya siyasa a mafangan musulunci shine hirasatu dini a tsara addini a kiyaye addini a mutunta addini wa siyasatu dunya kuma a gyara wa mutane rayuwar su ta duniya gyara rayuwar duniya din nan ya kunshi samar da cikakken tsaro da samar da makarantu masu inganci da kayan aiki da albashin malamai da asibitoci da kayan aiki masu inganci da ruwan sha mai inganci da wutar lantarki da kuma hanyoyi masu inganci masu kyau domin zirga-zirga da shige da fita da kuma kasuwanci da sana'a da neman ilimi shi kuma Sheikhul Islam yace ta'azimullah wa rahmatul khalq gaba ɗaya siyasa a musulunci shine girmama Allah da tausayawa bayin Allah girmama Allah da tausayawa bayin Allah rukuninta kuma shine as-sidqu wal amana wal adl wal ihsan as-sidqu wal amana wal adl wal ihsan gaskiya rukun gaskiya da amana da adalci da kyautatawa saboda kun ga a cikin wannan tambaya ta farko wato an ba da amsa ne domin a tsare wato al-khamru za a tsare hankula ne idan an haramta giya kun ga yana cikin yana uku ma zuwa ga hibzul aqali haramta giya yana cikin hibzul aqali hana caca yana cikin hibzul mali an tsare wa mutane dukiya idan ba a caca an tsare wa mutane hankulan su idan ba a shan kayan maye ba a ta'amuli da su wa yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayanka me za su ciyar wato mutane dangane ga ciyarwa sun kasu kashi kashi to sai Allah ya bada amsa yace qul al-'afw al-'afwa al-'afwa wato ragowa abinda ya ragowa shi zaka bayar idan kana da dukiya Allah ta'ala ya kasa mutane kashi uku yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama kenan mutane kashi uku ne akwai mai almubazziranci akwai mai kauro akwai mai tsakatsaki mai almubazziranci shine komai sai yayi fiye da bukata komai fauka lazim in za a yi gida sai an yi na alfahari sai an yi almubazziranci ai ban dakin tangaran da gold na'am ai chokulan gold da silver saboda tsaba arziki ai motar gold da silver kuma wata nan sai ka ji ya fadi ya mutu an kai shi makabarta an rufe shi da tukunya ko da itace to da haka Allah baya san almubazziranci wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ihwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura sannan baya san qoro da qauro da qanqamau qanqamau da qoro mutum wani ma hakkan sa yake wa qoro shi kansa bai ci ba balle ka sa ran kai zaka ci shi kansa bai sha ba balle ka sa ran zai baka kasha shi kansa bai daura ba bai shiga mota mai kyau ba bai gi idza ataka Allahu malan falyura atharu ni'matil lahi wa karamatihi alayk idan Allah ya baka arziki ya baka dukiya kai din da aka ba ka ci kai din da aka ba ka sha kai din da aka ba ka sa sutura mai kyau kai din da aka ba ka gida mai kyau ka yalwata wa iyalanka ka yalwata wa ƴaƴanka ka yalwata wa iyayenka ka yalwata wa danginka ka yalwata wa makotanka ka yalwata wa abokanka ka yalwata wa addininka ka yalwata wa kowa ya amfana da arzikinka khairun nasu man yanfa'un nas mafi alherin mutane shine wanda mutane suke amfana da shi ta bangaren dukiyarsa ko ta bangaren abin da ya shafi ilimin sa ko mulkin sa ko fasahar sa ko dabarar sa ko hikimar sa ko azancin sa ko iya sana'ar sa ba na ba ka ci kai kadai ba to jiya mun fadi koran nan mun fadi mazhabar sahabbai dangane ga mallakar dukiya akwai wanda an bashi duka sai ya bayar duka kama Abu Zar akwai wanda an bashi duka sai ya cinye duka kama Abdullahi dan Umar akwai wanda kuma an bashi sai ya juya kama Abdurrahman bin Auf shin ya tara dukiya baya juya ta sai ya takashewa ya ci ya sha ya sitira ya magani ya sai abinci ya sadaka kama Abdullahi dan Umar shi kuma Abu Zar an bashi miliyan guda ba za ta kwana ba yau zai sallame ta saboda yana fassara wallazina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim da wanda ya bari dukiya ta kwana a gidansa kamata yayi na yau a kashe shi na gobe yana tafi kaga wannan mazhaban zaka iya sai ka dauka yawa da kuma zaben masu juyawa an baka kudi ka juya kai kasuwanci kai sana'a ya karu yayi yawa ka fidda zakka ka fidda hakokin Allah a ciki kuma ka shiga aljanna da kafarka kama Abdullahi abinnan kai Abdurrahman bin Auf saboda haka wani zaka ga Allah ya bashi arziki amma baya ci ita ko dukiya ko ka kashe ta ko ta kashe ka ko ai ragas yawa ko ka kashe ta ko ta kashe ka ko ai ragas in baka ci ba a ci ma yawa in ka tara dukiya kai baka ci ba baka sha ba baka kyautata ba baka taimaki kowa ba to wani ya zo ya ci ya sha ya abin nan to shi yasa Allah yake qulil af kakka dau dukiya ka gaba daya ka bayar kai kuma ka zo kai ma ka zo kana nema yawa abin da ya ragowa shi zaka bayar ka fara ci da kanka malamai sun ce ciyar wannan matakai ne kusan guda 8 in Allah baka arziki so yake kai da ya ba a ga alama arzikin tare da kai don a ga Allah yana wa mutane arziki ko bu sirena ba kuma sun bayyana kuma sun nuna kuma sun yi alheri da shi to da ka fara da kanka ibda'a bi nafsika ka fara da kanka daga nan sai iyayenka da suka haife ka yasa wani hadisi yace ga mata kana jin yunwa ga baba kana jin yunwa ga dan kana jin yunwa ga bawan kana jin yunwa kuma abincin mutum daya ka samu wa zaka ba na'am wa zaka ba mahaifiya to dai tace ba a canzawa macen ba abinci sai ta tafi gidan su ka gani dan ba abinci sai ka lallashe shi ko ka tura shi yaje da ku shi ko bawa sai ka sayar da shi amma ita uwa ba yadda za ta ita to da haka sai ka ba babarka ita ce matakin farko shine yace man ahaqqu bi husni sahabati ummuka thumma man ummuka thumma man ummuka thumma man abuka thumma al-adna fal-adna da wa zan fara manzo Allah ya ce fara da babarka sewa daga nan kuma sai yan uwa na nesa daga nan kuma sai makota waɗanda suke ganin abin na zurga zurga sai kuma abokanka na yau da gobe sai dukkan musulmi wanda yake da rabo sai wanda ma ba musulmi ba yana kusa sai a bashi haka nan wato dukiya ake sarrafa ta sai ta amfane ka a duniya ta amfane ka wato a lahira kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat haka nan Allah yake bayyana muku ayoyi ayoyinsa na shari'a yake bayyana muku su ya muku bayanin kunce kunce da abin da suka kunsta la'allakum tatafakkaru dan ku tintintini mutun zai tintintini fi dunya wal akhirah yaga duniyan nan mai karewa ce lahira kuma dawamammiya ce sannan ka shagala da duniya sai ta mantar da kai lahira to mutun ya tintintini fi dunya wal akhirah ya duniya take ya lahira take ita wannan mai karewa ce ita waccan ba ta karewa daga cikin abin da zai gaya maka duniya shine ko kana so ko baka so sai ka batta yadda ka shigo ba da shawara ba haka zaka fita ba da shawara ba kwanaki guda biyu a rayuwar dan adam bai da zabi akan su rana haihuwa da ranan mutuwa ba kai ka zabawa kanka ranar da za a haife ka ba haka nan ko ba kai zaka zabawa karan kanka ranar da zaka mutu ba ranar shigowar ka duniya da ranar fitar ka duniya ranar suna da ranar janaiza waɗannan su ne wato kwanaki biyu masu mahimmanci akan ɗan adam ko bai da iko a kansu to ashe tun da za ka shigo ka fita ya kamata ka wa kanka tambaya bakwai wa ya yi ni me yasa ya yi ni ni wane ne a ina nake me nake yi ina za ni ko me zai faru ai ku duk kuna da amsa waɗannan waye ni ni waye bawan Allah me yasa Allah ya yi a ina nake me nake yi ina za ni da zai faru wuta ko aljanna aljanna muke sa rai dai to in kawa kanka tambaya bakwai kai ma za a yi maka bakwai a lahira uku a kabari huda gaban Allah man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka a kabari a gaban Allah kuma la tazulu qadama abdin hatta yusala an arba'in an ilmihi fima amila bi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah wa an umrihi fima afnah zaka amsa tamboyi a gaban Allah guda hudu zaka tambaya amsa tambaya uku a kabari من ربك أمسى ربي الله ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك ديني الإسلام رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لك ونشيني أمسى wancan tambaya hudun ko ko yanzu aka baka bairo aka baka takarda aka ce ko ma yefe ka amsa hudun nan sai kai gumi balle a gaban Allah ilimin da Allah ya baka na zamani ne ko na muhammadiya na addini ne ko na zamani me kake da shi ya kai ka samu kudi ya kake kashewa ta yaya kudi suke shigo maka kuma ta yaya suke fita da ma abin da yake kudi kenan a tara a kashe to ta yaya ka tara ta yaya ka kashe wani ya tara ta hanya mai kyau ya kashe ta hanya mai kyau wani ya tara ta mummunan hanya ya kashe ta mummunan hanya wani ya tara ta kyakkyawar hanya ya kashe ta mummunan hanya wani ya tara ta mummunan hanya ya kashe ta kyakkyawar hanya ya kake karar da lokacinka kullun kana da minti 1440 ya kake karar da su min awa 24 ya kake karar da mintunanka da awanninka da kwanakinka da satuttukanka da watanninka da shekararka ya kake karar da ita me kake yi lokacin kai ke tafiya ni'matani magabunun fihi ma kasirun minan nas astihatu wal farag mutane suna asara a cikin abu biyu da lafiya da lokaci da dama damar da Allah ya baka dinnan kakkai wasa da ita lokacin nan da Allah ya baka kakkai wasa da shi bisa yace tatafakkarun fi dunya wal akhira kai tunani akan duniya kai tunani akan lahira wannan mai karewa ce wannan mai wanzuwa ce wayas'alunaka 'anil yatama suna tambayanka kuma game da marayu tambaya ta bi kenan akan marayu tambaya akan maraya qul islahu lahum khair lahum khair Allah ta'ala yace kace kyautatawa alheri a gare su kyautatawa a gare su islahun khairun kenan lahum kyautatawa ta alheri a gare su shine amsa ma'ana lokacin da aya ta sauka Allah ta'ala yake cewa duk wanda ya ci dukiyar maraya ya ci ta balbal to duk sai sabai suka tsorata duk wanda yake rukon maraya sawa'un maraya nan dan uwansa ne ko dan uwan ko a cikin dangin sa ne sai kowa yake jin tsoro to yanzu in ana dafa abincin maraya za a samu kanzo ai in ya ci ya rage ya za a yi da shi in an ci tare da shi an ci masa in ko ba a dafa mun an dafa ko ba zai ishe shi ba ko ya masa yawa ko ya masa kadan sai kowa ya ta kokarin bari ya ware girkin maraya daban a ware ruwan shan maraya daban a ware dakin sa daban a ware shi ya zama kamar an maida shi gefe saboda tsoron kada wani abu nasa ya shiga naka ko wani abu naka ya shiga nasa so da haka sai wannan cewa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kadai waɗanda suke cin dukiyar marayu suna cin wuta balbal kuma za su shiga sa'ira to wannan aya akwai tsoratarwa game da haƙin maraya saboda sai sahabbai suke tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ya zami cudanya da su ya zami hulɗa da maraya wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan Allah ya yarda ku sanci dukiyar maraya amma in za a yi allati hiya ahsan za a yi musu abin da ya dace sai ka duba kaga cakuɗa dukiyar maraya da taka ita za ta bankasa tasa ko ku ka ware mata tasa daban yanzu misali kana kasuwanci kana juya miliyan 10 sai aka kawo maka miliyan 1 na maraya aka ce ka sa a ciki idan ka sa kasuwanci zai fi burin kasa zai fi samu to kaga anan ka saka tasa a cikin taka tasan za ta fi haɓaka ko ko bari ka ware man nasa kasuwancin daban ai masa nasa nan miliyan gudansa a gariba da za a samu tasa ce to kaga akwai lokacin da cudanya naka da nasa zai fi alheri gare shi akwai lokacin da cudanya wai yafi akwai lokacin da rabawai yafi to abin da yafi maslaha shine islahum khairul lahu kyautatawa ta alheri a gare su ma'ana abin da yafi alheri zaka duba shi zaka ma dukiyar maraya idan ga kasuwancin da za a dinga cin riba ta 5,000 ga wanda za a dinga cin ta 10,000 to ka saka dukiyar maraya inda za a cin 10,000 ai shi yafi maslaha idan ga wani wato gonaka da ta maraya ko kuma hatsinka da na maraya ku haɗu da dukiyarka da ta maraya ai join kasuwanci a dinga kasuwanci tare ai sharika shi zai fi alheri ga dukiyarsa to sai kai masa haka ko kuma kaga cewa dukiyar nan yanzu akwai hatsari in sai masa gida in gina masa in sa ayan haya yafi alheri da in dinga yawo da kudin tayewa su je su lalace to wannan duk abin da yafi masala ko bari in sai masa wani abu a aje ma ko bari in saka masa a wani company ko in sai masa wata shaya ko kuma a dinga masa noma ko a dinga masa kiyo abin duk da kaga kwararru sun baka shawara shi zaka sa dukiyar maraya a ciki wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhi in za ku ba su dukiyarsu a zo da shaidu rana kaza ga watan kaza babanka ya rasu ya bar dukiya kaza na ci gaba da juya dukiyar nan yanzu dukiyar nan taka ta kai adadi kaza saboda haka ga dukiyarka a baka shine Allah ta'ala ce islahum lahum khair wa in tukhalituhum idan kuka yi cudanya da su a cikin dukiyarsu ko a abin shan su ko a abin shan su kuma hakan shi yafi maslaha fa ikhwanukum su dama ƴan uwanku ne na addini ƴan uwanku ne na jini ko ƴan uwanku ne na addini dan wani marayi sai kaga dan uwanka ne ko dan kaninka ne kaga ga shi dan uwanka ne na addini ga kuma dan uwanka ne na jini wani marayin ko ba abin da ya hada ku da shi sai tausayi kawai da kake ji na maraya da neman lada sai ka dauko shi kai masa gata ka sa shi a makaranta ka bashi abinci ka bashi sutura ka bashi magani ka kula da lafiyarsa duk kana yi ne saboda wannan hadisi na cewa rana alkiyama za ka yi makotaka da manzon Allah alayhi salatu wassalam a cikin aljanna ana wa kafilul yatim shine mafi girman hadisi da yayi magana akan kula da maraya ana wa kafilul yatim shine mafi girman hadisi da hadisin da za ka kawo maka akan maganar marayu ba wanda yake girman wannan ana wa kafilul yatim ka hatain fil janna da kuma hadisin atuhibbu an yalina qalbuk wa tudriku hajatak ارحم اليتيم وامسح براسه يلين قلبك وتدرك حاجتك كنا san zuciyarka tai laushi bukatunka a wajen Allah su biya duk wanda yake wa marayu hidima zaka ga shi ma Allah baya barin sa yadda ka tsaya wa wani kai ma sai Allah ya tsaya maka man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi man farraja mu'minin kurbatan min kurabi dunya نفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي أَوْنِ الْأَبْدِ مَا كَانَ الْأَبْدُ فِي أَوْنِ أَخِيهِ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ in ka tsaya akan bukatar wani kai ma Allah sai ya tsaya akan taka in ka taimaki wani sai Allah ya taimake ka in ka yaye ma wani bakin ciki da damuwa kai ma sai Allah ya yaye maka bakin ciki ya yaye maka damuwa akwai bayani da nace zan yi game da wani littafi da na fara rubutawa akan marayu kun san lokacin da muka zo a suratul nisa ina jin zai kai kamar shekara 18 baya kamar shekara 18 domin yau shekarar mu 25 muna yin wannan tafsirin kowa ya minus din shekara 25 a cikin rayuwarsa mu ji saura nawa kowa ya minus 25 ka cire shekara 25 daga cikin shekarunka to ragowar shine kake nan lokacin da aka fara wannan wato karatu kaga ko mu muka yi minus din 25 jefe ai akwai magana mu kan yanzu mu yi minus 25 je to saurana to walle wani ma 25 din ma bai cika ta ba kaga kenan lokacin da aka fara wannan tafsirin ba a haife ka ba in baka yi 25 ba in kuwa yi kuma kai 25 to shekara da aka fara a shekara aka haife ka na zo jihar Gombe lokacin titi ɗaya ne yake zagaya a jihar lokacin da na zo soja ne suke mulki sai aka ce mana za a fara siyasa 1998 na zo 99 aka yi zaɓe lokacin da Hashidu da Yarima aka zo muna dan masallacin mu can muna wa'azi aka ce ai ana ta campaign ana ta zirga-zirga wasu na sai Hashir wasu na sai Yarima mu ko muna nan muna ta Sahihu Muslim da safi kun ga Allah cikin ikon sa Hashir yazo ya shekara 4 ya wuce Danjuma Goje sanata Danjuma Goje zo shekara 8 sannan dan kwambo yazo ya saka da shi ma 8 ga kuma malam inuwa shi ma ya shekara 4 ga ko kuma wata 4 kun gani to shine abinda Allah yi to a wancan lokaci da muke ta yunkurin mu kafa gidan marayu da muka zo cikin suratul nisa daga nan ne nace lalle ya kamata a ce mu kafa gidan marayu domin mun bincika mun ga mafi yawa gidajen marayu za ga kala biyu ne daga mallakin gwamnati sai kuma wanda yake na abokan zaman mu su sun dade suna yin gidajen marayu amma mu ba mu da namu ga kuma marayun nan tili kuma kullun karuwa suke yi domin dalilin zama marayara abu ɗaya ne ai mutuwa uba ne kuma uba ba zai daina mutuwa ba ko zai daina mutuwa kaga ashe ba zai a daina samun marayu ba haka samun bazawara dalili biyu ne ko mijinta ya mutu ko aurenta ya mutu kaga ba za a daina samun zawarawa ba kenan tunda aure ba zai daina mutuwa ba miji ba zai daina mutuwa ba ba za a daina samun marayu ba saboda uba ba zai daina mutuwa ba saboda haka me ya kamata a yi a cikin harkan marayu duk duniya zaka ga ana yunkurin taimaka wa maraya domin an san maraya yana da muhimmanci to karkashin wannan ne yanzu akwai wannan littafin yana kan hanya wanda zai bada amsa akan abubuwa da yawa da suka shafi marayu nace ganin yadda maraya yake da muhimmanci da kuma yadda musulunci ya bayar da kulawa ta musamman akan marayu da kuma irin dimbin lada da aka tanada ga duk wanda ya kula da maraya sannan da irin dimbin alhakin da mutum zai dauka idan ya shiga haƙin maraya hakan yasa naga ya zama wajibi a bayyana wa al'umma waye maraya ko menene haƙoƙinsa a cikin al'umma sai dai bayani na kasa wannan littafi zuwa kashi kamar haka na farko waye maraya maraya shine wanda mahaifinsa ko mahaifansa suka mutu ko ɗaya daga ciki wanda ya rasa dukkan mahaifinsa wanda ya rasa mahaifinsa wanda ya rasa mahaifiyarsa wanda ya bata aka rasa mahaifinsa dan tsuntuwa shi ma ana sa shi a cikin maraya ana samun marayu ta hanyoyi da dama amma duka suna komawa zuwa ga mutuwar mahaifi ko ɗaya daga cikin su akwai marayun yaki akwai marayun annoba akwai marayun hatsarin mota ko jirgi akwai marayun girgizar ƙasa ko ambaliyar ruwa ko kuma yaki ko gobara bambanci tsakanin marayu na haƙiƙa maraya na haƙiƙa da ko maraya na hukunci wanda aka yi hukunci da maraicin sa saboda rashin gata kula da maraya a cikin alqur'ani mai girma nan na kawo ayoyi guda 24 da suka yi magana akan maraya kula da maraya a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda na tattaro duk wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda ake da shi a ƙasa wanda ya inganta kuma ya magana akan maraya sai haƙin maraya tun daga haihuwa haƙin maraya kafin haihuwa dan wani ai kaga zai mutu ya ban matarsa da ciki kaga wannan cikin maraya ne haƙin maraya wajen zaɓin iyaye na gari wato ya kamata ka fara shiryawa dan kamar yace tun daga uwar da zaka haifa in ka mutu wannan ya kamata ta rike maraya ko miji na ya mutu ko in ni na mutu wannan zai iya rike min da bayan bana nan ka fara wannan tunanin a lokacin neman aurenka domin ɗaya dole zai faru ko uba ya mutu ya bar uwa ko uwa ta mutu ta bar uba to kowa ya fara tunanin wannan matar da na auro idan na mutu za ta iya rike marayun nan wannan mijin da na aura idan da zan faɗi na mutu zai iya kula min da ƴaƴana ko ko watsi ne da su to wannan ma yana cikin zaɓin mata aure haƙin kula da zaɓin iyaye na gari ga maraya haƙin kula da lafiyar maraya haƙin maraya tun yana ciki haƙin ciyar da uwar maraya haƙin zubar da cikin maraya wata za ta ga in uban ya mutu sai ta zubar da cikin ma hukuncin wasiya da waƙafi ga marayu haƙin maraya bayan an haife shi babu rai haƙin gadon maraya idan ɗaya daga cikin magadansa ya rasu haƙin maraya tun daga haihuwa zuwa suna farin ciki da haihuwarsa yi masa kiran sallah tahaniki suna mai kyau yin aski yanka rago yin kaciya haƙin maraya na abashiya rayu haƙin maraya na akaye man nasabarsa haƙin maraya na shayarwa ɗaukan nauyin shayar da shi a cikin kuɗinsa renon maraya wa zai kula da maraya tsakanin dangin uba da dangin uwa wanda uba ya yi wa wasiya ya kula masa da ƴaƴansa bayan mutuwarsa shine wasiyi kula da kudin maraya, juya kudin maraya, cin kudin maraya, haƙoƙin masu kula da marayu, shin za a fitar da zakka daga kudin marayu, shin za a iya rancen kudin marayu, wane shekaru marayu zai kai ko maraya zai kai a bashi kudinsa, shin za a iya auren mareniya ga wanda ke kula da kudinta, ya ga tana da miliyan 100 kuma ta isa aure, ya bawa kansa kuma ya karɓa. Dan kanta ya nesa, mutum da ya mutu ya ban mareniyarsa da miliyan 100, haka ba wani ya rike ta, sai ga ta isa aure, ga miliyan 100 a hannunsa. Sai ce, ko ni zan ba kaina kuma in karɓa ne ne? Yawwa, to wannan shi ma mai hukuncinsa, Allah ya yi maganarsa a cikin Alƙur'ani. Shin za a iya ladabtar da maraya a kwakkwaɗa masa mari a tsula masa bulala don ya je makaranta? Haƙƙin marayu a cikin dukiyar gwamnati, nuna wa maraya soyayya, shin za a iya ware wa maraya gidansu daban a kamar gidan marayu da muka yi? Tarbiyyar marayu, ilmantar da marayu, haƙƙin walwala da wasanni ga marayu, daidaito tsakanin marayu, tarihin wasu fitattun marayu da suka yi suna a duniya guda 22, yana ci wannan littafi tun daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa manyan sahabbai da manyan tabi'ai da manyan attajirai da manyan 'yan siyasa da manyan 'yan boko waɗanda suka zama wani abu a duniya kuma marayu suka tashi. Ba ma zo na Najeriya ba tukunna, akwai mutum 20 da za mu ɗauka a cikin fitattun 'yan Najeriya wanda suka tashi da maraiki kuma suka ƙware ko a siyasa ko a tattalin ko a kasuwanci ko a mulki ko a boko. Wani yana baka tarihinsa sai kayi kuka da yadda aka ya zama inda ya zama, ya tashi ba uwa ba uba, wani yayi talla, wani ya bude ma tsakiyar kansa sai kaga tambarin rashin suma na wahalar da ya sha yana yaro, amma gashi ya zama abin da ya zama. To akwai tarihin waɗannan marayun da za a kawo a cikin tarihin wasu daga cikin gidajen marayu fitattu wanda mun ɗauki guda uku, akwai ɗaya a nan Gombe, akwai ɗaya a Lagos, akwai ɗaya a Abuja, waɗannan gidajen marayu za su fito a cikin wato wannan littafi. Wannan duk fihirsa ce ta wato abinda littafin zai tattauna a kai. Na'am? Fihirsa ce na abinda littafin zai ƙunsa, wanda mun gama insha Allah zai fita cikin yare guda biyu. Sannan falalar kula da maraya, haƙoƙin maraya, kula da lafiyar maraya da mahaifiyarsa, ciyar da marayu tun yana jariri, maraya mai gata da mara gata, maraicin uwa da uba, maraicin rashin uwa, maraicin rashin uba, haramcin zubar da cikin maraya, haƙƙin maraya a cikin sadaka da waƙafi, haƙƙin maraya bayan haihuwarsa, haƙƙin maraya a cikin dukiyar gadonsa, haƙƙin maraya na reno, haƙƙin maraya a saka masa suna mai kyau, yanka ragon haƙiƙa ga maraya in babu aje a temu temuku, kaciya ga marayu, haƙƙin nasaba ga marayu, shayar da marayu, kula da marayu. Waye mai haƙƙin kula da maraya? Waye mai haƙƙin kula da dukiyar maraya, da juya kudinsa, rancen kudinsa, fitar da zakka, yin kasuwanci, yin kyauta da kudin maraya lokacin da ya kamata a ba maraya kudinsa, tarbiyyar maraya da ilmantar da shi, ladabtar da maraya, haƙƙin wasa da farin ciki ga maraya, daidaito tsakanin marayu, hukuncin auren mareniya, hukuncin aurar da mareniya, kare marayu daga dukkan barazana, kwato musu haƙƙinsu in wasu sun cinye musu kuɗi, mahimmancin kula da ƙungiyar kula da marayu, sai kuma wannan na ƙarshe. Kun ga ashe kenan, wato magana akan maraya ba ƙaramin magana ba ce, research ne babba akan abin da ya shafi yadda za a taimaka jama'a kowa ya zama a rayuwarsa akwai wani maraya da yake ɗaukar nauyi ko da ƙwaya ɗaya ne. To in baka yi abin da ilimi ba, maimakon neman lada sai ka je kuma ka yi wani kuskure da zai sa ka fada cikin hatsari. Shi sa a wannan aya Allah ta'ala ce wa in tukhaliduhum, in za ku cuɗanya da hulɗa da su, ma'ana za a yi hulɗa da maraya ta hanyar auren mareniya ko aurawa da maraya ko ko maraya mai kuɗi da maraya maragata. Wata mareniya in ba ta da kokobo sai a ta neman mai aurenta a rasa, wata kuma tana da kuɗi da yawa masu aurenta sai su yawa daga ciki har da mai rukunta. To kaga wannan zai zama akwai barazana. Sannan akwai Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih. Allah shi ya san mai barna daga mai gyara, wanda zai shiga harkan marayu da nufin cuta da nufin zamba, an bashi dukiyar maraya don ya zambace su ko ya cuce su ko ya ci haƙƙinsu, Allah ya san shi ko da ya faɗi akasin haka a bakinsa. Wanda ya shiga wato cikin dukiyar maraya da nufin ya kawo gyara da nufin ya amfanar da su da nufin ya taimake su kisa Allah ce wal yakhshal lazina law taraku min khalfin zurriyatan da'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida abinda kake wa wasu ai shine zai bika idan mutum ya zama yana kula da marayu yana kula da haƙin su yana tsaya musu to zaka ga Allah ba zai bar nasa marayun su tozarta ba kai ma in baka nan sai kaga Allah yayi wa naka gata da haka abin yi wa kai ne idan kai Allah ya saka maka sannan kai ma ya maka gata lokacin da baka nan gidanka ba zai wargaje ba ƴaƴanka ba za su tarwatse ba kuma al'amarin sa ba zai rikice ba kisa Allah ce wallahu ya'lamul mufsida min al muslih Allah ta'ala ya san waye yake da zuciyar gyara a ransa waye kuma yake nufin barna walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya ga dama sai ya wahalar da ku yace a ware na marayar ko shinkafa kwaya daya ce ta fado cikin taka ta maraya in ka cika cuta balbal to da an yi wannan da kowa ya sha wahala da kowa gudun marayar ma zai na'am kuma kaga wani marayan mai kinji ne in ba dan tsutsula ba sabulala kake ba za shi makaranta ba to kuma wani marayan sai kaga an bashi ya ai ta nuna masa gata har ya sangarce Allah sarki marayan Allah Allah sarki maraya sai ya ki zuwa makaranta da yayi kuka a ce kan babu a san kukan maraya Allah yana fushi sai a ki masa fada a ki masa ladabi a ki masa tarbiya a ki kai shi makaranta a ki zazzare masa ido a ki dora shi akan tafarki mai kyau sai a bashi ya sangarce wai saboda an ce ba a wa maraya ladabi malam yadda kake wa danka kake son ya zama na kirki haka zaka wa maraya ka tilasta shi ya je masallaci ka tilasta shi ya karatu ya ilimi ya koyi sana'a ya tarbiya ka dora shi akan ya zama mutumin kirki amma wannan iyaye kakanni su suka fi wannan sakacin kamar yadda ake madan yayi sai ga maraya a tsakani an bashi ba a dukan sa ba a masa fada ba a masa tarbiya ba a ladabtar da shi ba a takura masa wani abu wai saboda ana tsoron maraya ne kai ya kuka Allah ya fushi in ya kuka sai me in dai kukan nan ba na zalunci bane kuka ne na tarbiya kuka ne na a matsa masa ya zama mutumin kirki kuka ne na a tarbiyantar da shi kuka ne na ya zama gaba yayi dariya ba kukan daga ba zai ƙara haifar da wani kukan ba to wannan duk wanda ya tsaya akan tarbiyar maraya bil haqqi ya tsaya yayi tsakaninsa da Allah har yaron nan ya zama nagari wabtalul yatama ka gwada shi kaga yayi hankali ko tayi hankali yayi basira yayi ilimi sai ka dauko dukiyarsa kace to jama'a wannan lokacin da mahaifinsa ya rasu ya ban miliyan 10 na sa ta a kasuwa ana juyawa yanzu ta kai miliyan 100 zaka jama'a ku zama sheda kantin nan da gidan nan da gonan nan da kudin nan duka nasa ne ga kuma abin sa sana idan baka da hali kai aka ce ka rike maraya ko ka rike mai dukiya amma kuma kai ma baka da hali to shikenan sai aka baka dukiyar sa kana juyawa miliyan 10 to sai a kirawo kwararru su ce to idan aka ba mutum dukiya sai ya zama mudaraba kuna juyawa tsakaninka da shi sai a ce to yanzu idan an ba mutum miliyan 10 ya juya in an samu riba nawa ya kamata shi mai juyawar a bashi mai kudin nawa ya kamata a bashi sai zama kamar mun kunyi mudaraba kai mai juyawa shi kuma da dukiya kaga wannan zaka dinga daukan naka kamar da Allah ta'ala ya faɗa wa man kana ganiyan falyasta'fif in kana da wadata kana da hali kana da iko aka baka dukiyar maraya ajiya ko riko ko juyawa ko kula Allah ya ce falyasta'fif tunda kana da naka to kakka taba nasa wa man kana faqiran wanda kuma ya zama shi talaka ne kuma gashi an dora maka nauyin amana kuma kana da amanar to kaga wannan a cikin dan abin da ake jujjuyawa kai maka iya dan gutsira yawa an samu riba miliyan 1 sai ka saka masa misali miliyan ka saka masa 100,000 nawa kamar nawa takwas ka dau biyu ya dangana ga biyin ita za ta yi maka amfani ko ba za ta yi maka ba akwai lokacin da ai ba kai zaka yanke da kanka ba kwararru zaka samu cewa menene na adalci tsakanin ni mai juyawa da shi da ake juyawa to sai wannan kwararru su ce to gaskiya juyawa tana da wahala dan wata ran kudin sun fi juyawa wahala wata ran wahalar ta fi juyawar ta fi kudin wahala to saboda haka sai a ce to kai mai juyawa ka dau rabi shi ya dau rabi ko kai mai juyawa ka dauki 1/4 200,000 a miliyan 1 ko ka dauki ma 10% 100,000 ya ishe ka shi a sa masa 900 to haka za a dinga yi ana yi ana yi ana yi in asara ta zo ma haka za a duba a gani ya za a yi da asarar haka ya kamata a tafi da dukiyar maraya bisa Allah ta'ala ce wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih min afsada yufsidu ifsad, wanda yake nufin barna Allah ya san zuciyarsa. Nan da ma ba sani ne nafi, sani na fili wannan ayi abin nan, amma zuciyarsa da ku buku sani ba, to shi Allah ta'ala ya san abin da ya kunshi a zuciyarsa na nufin gyara da nufin barna. Da haka wannan wa'azi ne da jan hankali ga duk wanda Allah ta'ala ya sa aka danka masa haƙƙin marayu, sawa'un ko tuna ne da ake ba su dukiyar maraya a jiya. Kwanan can baya kun ji a BBC cewa wato wata kotu, wasu mutane ma'aikatan kotu sun halakar da miliyoyi, ɗaruruwan miliyoyi na marayu. Kai ka ce ba za su lahira a musu hisabi ba, kuma har a kama ka a duniya a ɗaure ka, to ina gaggaban Allah? Ka san wuta balbal ne, kuma amana aka kawo kotu, ana ga kuma abin da ya je kotu har ya shiga bankin kotu ana ga zama safe, amma kuma wai anan za a sace su? Wasu manyan ƴaƴa ne suke cinye na ƙanana, kuma wasu akwai sakacin iyaye. In kana da babban ɗa ko manyan ƴaƴa, to ya kamata ka su dinga yi maka aiki kana sallama su, ba kawai aiki kawai na baba ba, ka dinga sallama su, domin ba haka ba za su zama su sun ƙarar da rayuwarsu akan dukiyarka kuma da su da jariri rabansu ɗaya. To daga nan sai wani ya fara tunanin, tunda mu munwa baba hidima, mun sha wahala tara masa kuɗi, kuma yanzu da mu da jariran da ke goye in an tashi rabo ɗaya ne, to bari mu ɗiba tun yanzu. Amma in ka ɗauki ƴaƴanka aiki ka dinga biyan su, ka ba su haƙƙinsu su ma yadda kake ba kowa, to kaga abin da ka rage na gado in sun zo ba za su sa rai da yawa a kai ba. Sannan kuma daga ciki akwai haɗa kan mata, in mutum yana da mata da yawa ya haɗa kansu, kada su dinga zuga yara, shi ma yana cikin abin da ke kawo. Wani ma da an yi mutuwa, kafin a sanar da mutuwan sai dai an ɗauke manyan kadarori da manyan takardu a cikin gidan, sannan za a sanar da mutuwa. Wani kuma za a ɗauko ‘yan uwan uban su za su cinye, wani abokan uban ne za su cinye, wani kuma iyayen mata ne za su cinye, wasu manyan ‘ya’ya ne za su cinye, gashi kuma yanzu alƙalai ma suna cinyewa, to ina za a kai dukiya kenan? Shi yasa al'amarin maraya al'amari ne mai girma. Ya kamata a ce ba wai ma irin gidajen marayu irin namu da ƙungiyoyin da ke kula da marayu irin namu ba, ya kamata a ce kowace jiha ya zama tana da kwamishina mai kula da zawarawa da marayu, ma'aikata ce ta musamman, saboda yawan marayu da yawan zawarawa ya kamata a ce a yi musu ma'aikata. Ba wai mun afiyas ba, a'a, kawai ma'aikata ce, sai maraya kadai za ta yi dilin da shi da kuma bazawara. Ku ga yawan tantance marayun da za a yi a kowace jiha da yawan zawara, sai wannan ofis ɗin, in ba ofishin gwamna ba, ba ofishin da zai kashe yawan ma'aikata. A ce a tantance yawan marayun da suke Kano kaf, ko suke Gombe kaf, ko suke Bauchi kaf, ko suke Sokoto kaf. A duba masu bukata da marasa bukata, a duba maraya mai gata da mara gata. Duk mafi yawan wasu yaran da ake ga suna shaye-shaye, suna kashe-kashe, suna sare-sare, wasu fa duka mafiyan su marayu ne. Ba gatan karatu, ba gatan ilimi, ba gatan mai musu fada, ba mai ja musu kunne, ba mai cewa su je makaranta, ba mai lallashin su, ba mai musu gata, ba uwar da take musu wanka, ba mai kai su asibiti in sun ji ciwo sai dai ya warke a haka. To irin waɗannan ya za su tashi da imani. Wani fa a wajen yaƙi aka kashe mahaifansa, irin marayun da aka ɗauko a Sokoto, wanda German Sokoto ya ɗauko, irin wanda fa yaƙi ya ci iyayensu ne, ba uwa, ba uba, ba dangi, ba san kowa a duniya ba, sai inda aka aje su. Irin marayun da gwamnatin jihar Kano ta ɗauko, sun kai guda 100 wanda duk an kashe iyayensu a filin yaƙi, ba su san kowa ba, sai wannan gidan da aka aje su. To in an ce gashi can wani fasto ya je ya gina gida a wata jiha, ya ɗauki dubunnan marayu daga Maiduguri ya kai su gurin, ana ba su abinci, ana canza musu addini. In abin ya baka haushi, sai ka ce to jihohin nan da suka kewaye Maiduguri, wace jiha ce bayan jihar Kano wace ta yi yunkuri ta ɗebo dubu? To in ba mu ɗiba ba, masu arziki mu za su iya ɗiba? Kowa a gidansa zai iya ɗiba? A ƙungiyance za mu iya ɗiba? Duk ‘yan uwanmu ne aka kashe musu ‘yan uwan nan. To idan wani ya zo daga nesa ya ɗiba, ba gani ne kawai a kan hanya a zuba ba? Gani a kan hanya. Wani ya yi ta turo mun bidiyon, wani malam ku tashi ku faɗakar da mu, faɗakar da wa? Kawai a tashi a yi aiki. T tunda shi zuwa yayi diba kuma akwai kaidojin da zaka cika a baka to waye ce zai debo irin waɗannan yaran in ba a ba su gata an ba su ilimi da kulawa ba wallahi su suke zama hatsari a ƙasa mutum zai tashi ga kowa yana da uba shi ba shi da shi kowa yana da uwa shi ba shi da shi kowa yana zuwa makaranta ban da shi kowa yana cin abinci mai kyau shi ban da shi kowa yana da ilimi mai kyau shi ban da shi kowa yana da uban da zai lallashe shi ba shi da shi kowa yana da gatar abin da zai ci ya sha shi ba shi da shi zai tashi da bakar zuciya da mugun nufi irin su ne zaka da ka wuce a mota sai ci Allah ya isa motar ta kama da ka shiga Allah ya isa in ka sa riga mai kyau ce maka Allah ya isa da an tashi rigima gidajen masu kudi za ta kai hari to da an cika zuciyar mutane da fushi ba ai musu gata ba a taimake su ba irin waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka abar su haka a cikin al'umma in aka taimake su an yi bauta an yi aikin lada sannan kuma an karawa ƙasa security an karawa ƙasa zaman lafiya an kauda fitintunu ba bar dan adam ya zama hatsari a kansa ba domin duk wanda ba shi da sana'a ba shi da ilimi ba shi da aikin yi ya tashi cikin fushi ba gata to zuciyarsa fa cike take da shedan shedan yana nan yana masa daka yana ba shi shawarwari majalisar dinkin duniya ce ta shedanu a cikin zuciyarsa nan ana ba shi shawara me ya kamata a yi in dauka ko in bige ko in ture sai Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu la'anatakum da Allah ta'ala ga dama da ya wahalar da ku amma Allah ta'ala cikin rahamarsa bai wahalar da ku ba saboda ya bada mafita innallaha azizun hakim Allah ta'ala mabuwayi ne sannan Allah ta'ala hakimun ne mukan ce mai hikima amma hakimun ya hada abu biyu ne akwai hakimun ma'khuzun min al-hikma akwai hakimun ma'khuzun min al-hukmi da haka kenan zamu ce Allah mai hukunci ne da hikima mai hikima ne kuma da hukunci sannan wannan suna shi kadai ya tattara sunaye guda sifofi guda biyu al-hukmu wal-hikma lahul hukmu wa ilayhi turja'un hukunci na Allah ne sannan hikima ma ta Allah ce ba Allah baya yin abu sai da hikima sannan kuma hukuncin Allah ta'ala duka adalci ne hukuncin nan kauni ne ko shar'i ne hikiman nan ga'iya ce ko suriya ce duk yadda kaga Allah ya suranta wani abu a dai yadda ya suranta shi na akwai hikima sannan ga yadda ta sa ya shi ma akwai hikima ko ka santa ko baka santa ba sannan hukuncin Allah na shari'a duk abin da Allah ya hukunta akwai adalci akwai sauki a ciki hukuncin Allah kauni kuma abin da Allah ya hukunta shi kaunan wannan baka da mafita sai kawai abin da Allah ya kaddara Allah muna roƙon sa ya mana afwa da haka sunan Allah al-Azizu izza kuma sifa ce ta Allah sunan Allah al-Hakimu hikima da hukunci kuma sifofi ne na Allah subhanahu wataala na fata Allah ya sa mu cikin bayin sa masu daukaka masu daraja Allah ya gafarta zunubanmu ya kankare laifukan mu Allah ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu gama da duniya da lafiya mallan ina harkar saye da sayarwa na dabbobi kuma mukan tafi nesa sosai domin mu saya akwai wahala sosai a ciki shin mallan zamu dakatar da nese bayan azumi ko kuma mu rinka ajiye azumi a ranakun da zamu yi tafiya ku dinga ajiye azumi a lokacin da zaku yi tafiya tunda Allah ya ba ku dama kasuwanci kuke sana'a kuke ba tafiyar laifi kuke yi ba ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukar Allah ya ba ku dama ku ajiye wato azumi a lokacin da kuke tafiya kuma yi tafiya kuna shan wahala azumin ma shari'a ba ta yadda ba laysa min albirri asiyamu fi safari amma za ku yi tafiyar ku yi azumin ku hada din ba tare da cutarwa ba an so yin haka saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbai wasu suna azumi wasu ba sa yi masu yin ba sa zargin marasa yi marasa yin ba sa ganin laifin masu yi haka ake tafiya sai dan an tsaya za a yi aiki marasa azumin sai su samu lada da yawa sai ce zahabal muftiruna al-yawma bil ajri marasa azumi sun kwashi lada saboda sun yi aikin da masu azumi ba za su iya ba mallam nakan yi kwana 7 ne a al'ada ta wannan watan sai yayi kwana 5 tunda asuba sai ya dauke sai na ki cin komai amma ban yi wanka ba da azhar yayi na gabe dawo ba sai na yi wanka to yaya matsayin azumin wancan ranan abinda ya kamata ki in dai har jini ya dauke miki kafin alfijir ya keto kika tabbatar kawai ki dau niyyar azumi in dai jini ya dauke ko miki wanka ba kafin alfijir ya keto ki niyyar azumi in ya dawo da rana kinga azumi ya kare sai ki sa cikin wanda zaki rama bayan sallah in jini bai dawo ba dama da azuminki amma shi azumin farilla ba a daukar niyyarsa da rana dole ne mutum ya kwana da niyya so da kan mukirga kin dauko niyya ba tun dare to rashin cin abinci ki ba zai sa a ce kin yi azumi ba tunda azumi rashin cin abinci ne da rashin sha da rashin jima'i da makamantansu ma'aniyati tare da dauko niyya tun dare to da ka tunda baki dauko niyya ba baki da wannan azumin amma idan kin yi niyya da daddaren nan amma kina jiran jini zai zo ko ba zai zo ba wannan ba zai cuce ki ba in har jini bai zo ba har zuwa faduwar rana ki shina cewa daukewar jini da daddare shike sa ai niyyar azumi na gobe da goban nan kuma tayi in an jini ya dawo dan kansa azumi ya kare sai kira mashi in bai dawo ba shikenan sai ki kai azuminki lafiya kuma koda saura minti daya ya rage rana ta fadi jini ya dawo to azumin rana ya rushe kamar yadda kuma in jini ya dauke bayan fituwa alfijir da minti daya baki da azumin wannan rana domin alfijir ya keto miki baki da tsarki kin ga baki da azumin wannan rana sai ki ci gaba da cin abincinki inda dama Allah ya dauke miki shari'a ta dauke miki yin azumi kina cikin jinin al'ada to haka ya kamata ki malan nakan ga wasu sun fito sallar juma'a amma sai su tsaya inuwa suna hira liman yana huduba sai an tsayar da sallah sai su zo su shiga sahu to malam koyin hakan babu laifi hira shine laifi ba shiga inuwa ba ko a zamanin sahabbai ai ba lokacin da ake huduba ake daidaita sahu ba ku gara fa daidaita sahu da banfa sannan kuma sauraron huduba da ban shi sauraron huduba zaka iya sa daga ko ina in dai area masallacin ce duk inda inuwa take ku tattara inuwa ku gaba daya ana huduba ku je ku sha inuwa amma fa ku hira fa ku ce kala huduba kuke saurare sai lokacin da aka gama huduba za a tada sallah shine za a zo ai sahu sahu to da aka ba sharadi bane duk sannan aka zo juma'a sai an yi sahu ko da a cikin rana ne ana shan zafi a ku taru a gurin da yake da inuwa ko ku shigo cikin masallacin a cika shi amma kowa ya san akwai gurin sa kai da ma shigo kai ka sha inuwa da an gama huduba sai ka koma daga waje kuma tunda ba gurin ka bane an dan matsa maka ne ka zo ka sha inuwa saboda a rage zafin wato rana ashe kaga akwai banci tsakanin shiga inuwa da kuma surutu surutu da suke shine laifi sabai da yawa suna cewa lokacin da muke daidaita sahu shine lokacin da aka gama huduba aka wato ce aka yi kama to a lokacin kuma sai a shiga sahu to da ka hira kawai za su daina ba shan inuwar ba an samu taimako daga bangarori daban-daban akwai sanata dan juma goje ya bada taimako na 500,000 a saka asusun marayu Allah ya saka wa sanata dan juma goje da alheri sanata dan juma goje yana cikin waɗanda suke bamu gudunmawa tun farkon wannan tafiya tamu ta gidan marayu kuma da iyalansa musamman Hajiya Yalwa Marga ya Allah ya ji kanta wannan baiwa Allah ta nuna marayu gata Allah ya saka mata da alheri ya sa tana jannatin firdausi ko a lokacin yana gwamna nake ce masa kai fa hankali wannan mata za ta riga ka shiga aljanna sai a ce ga gudunmawa daga Yalwa goje ba a ce ga gudunmawa daga goje ba don zai yi zuciya kaga shi ma yana so ya kamo ta don haka Allah ya saka ma dan juma goje da alkhairi ya je gidan marayu ya canza musu gadaje ya canza musu barguna yayi abubuwa da yawa a wannan gida kuma duk shekara yana yi Allah saka mata da alheri akwai PA din sa wato fi'e Adamu wanda shi ya kawo wannan gudunmawa shi ma ya ba da 100,000 daga ajihunsa to da ka sana fi'e Adamu muna godiya da saka da alheri akwai kayan marayu daga ma'aikata daga ina ma wannan ma'aikatan daga honorable Yaya Bauchi kamar haka honorable Yaya Bauchi ya ba da gudunmawa na takalma kafa 100 Allah ya saka ma da alheri kayan sallah maza guda 50 mata guda 50 Allah saka da alheri lufayu guda 50 Allah saka da alheri yadi bandir 5 Allah saka da alheri kudi 50,000 kudin dinki Allah saka da alheri shinkafa menene kg 50 buhu biyu manja 50-50 kenan 50 kg guda biyu manja jarka daya man gyada jarka daya saniya guda daya dan naman sallah honorable Yaya Bauchi Allah saka ma da alheri Allah mayan maka yadda ka faranta wa marayun nan na gidan marayu Allah ya faranta maka duniya da lahira wani bawan Allah ya dauki nauyin biyan kudin makarantar marayu har illa masha Allah guda nawa duka ko wani duka na gidan wani bawan Allah ya ce ya dauki nauyin biyan kudin makarantun su har illa masha Allah. Kai wannan bawan Allah, Allah ya faranta maka rai duniya da lahira. Allah ya biya ma bukatunka. Allah ya saka gama da duniya lafiya. Yadda ka faranta musu Allah ya faranta ma. Yadda ki kyautata musu Allah ya kyautata ma. Daga North East Development Board, shuga buhu biyar, shinkafa 20 kg 25 buhu 10. Sai kuma mai galan 12, sai kuma spaghetti guda 5, katon 5, Qur'ani guda daga wani bawan Allah, butoci guda 20 daga wasu bayin Allah. Dukanku ko duk gaba ɗayan ku Allah ya saka muku da alheri. Sai zan yi aure a taya ni da addu'a. Zai yi aure a taya shi da addu'a. To da haka zamu taya kai da addu'a, Allah ya baka mace ta gari, in namiji ne Allah ya bashi mace ta gari, in mace ce Allah ya bata miji na gari. A taya shi da addu'a sama da shekara 10, ko a taya ta da addu'a saboda shekara 10 tana zawarci. Allah sarki abin tausayi. Ay astai al armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im allazi la yaftir wa kal sa'im allazi la yaftir. Annabi alayhi salatu wassalam yace mai kula da bazawara da maraya da mara karfi, mai kula da su a wajen Allah kamar wanda yake salla ne duk dare bai taba fashi ba. A wajen Allah kamar wanda yake azumi ne kullum bai taba fashi ba. A wajen Allah kamar wanda ya fita jihadi ne bai dawo ba. Saboda tausayin da Allah yake ji na macen da ta rasa miji ya mutu, ko kuma ta rasa aurenta ya mutu, saboda jiya da take jin dadi a gidansu ba kamar gidan mijinta ba. Kuma duk sanda babanta ya kalle ta sai ya ji haushi, duk sanda babata ta kalle ta sai ta ji haushi, duk sanda za ta fita sai an ce ina zaki, in ta dawo sai an ce daga ina kike. Iyayen kullun a tsorace suke kar ta je ta ja musu abin kunya tunda ta san namiji. Shi yasa haka duk mai bazawara hankalinsa a tashe yake. Da masu manyan ƴaƴan da ba su yi aure ba, komai gatan mace ne gidan miji ne gatan, kuma komai girman mace inda an sako ta an karya mata lamari. So da kamata ku yi ta hakuri a gidajen mijinku, ku kuma za ku ji tsoron Allah, ku rike su da amana, don kuma kuna da ƴaƴan da za ku bayar, kuna son a rike muku. Ku daina wulakanta mata, ku daina zaginsu, ku daina cin mutuncinsu, ku daina korarsu, ku daina sakinsu, ku daina dukansu. Ku kuma don Allah ku daina yin abin da za a dake ku, ko a kore ku, ko a sake ku, ko a ci mutuncinku, ko a juya muku baya, ko a ƙaurace muku. A zauna lafiya, la darara wala dirar, ba cuta ba cutarwa. To ta turo lamba. Ke bazawara da kika shekara 10 ki samu miji ba, Allah ya ci sheki. Ai Allah ya ci sheki. Na'am. Hanna tiya ki murna kin samu shugaba gaba daya. Okay. Lamba za ta turo kawai. To shikenan ta turo lamba, asa Allah ya sa a dace. Yawan jaraba a kasuwanni da ake yi na gobara, Allah ya kawo sauki. Rashin kuma yan kasuwa a ƙara gyara harkar kasuwanci, a ƙara sa amana, a ƙara sa gaskiya, a ƙara kula da mudu, a daina ƙarya, a daina zamba, a daina ha'inci, yana cin abin da ke kawo jarabawa. Allah ya kawo ƙarshen wannan jarabawa. Allah kuma ya mayarwa duk wanda suka yi asara da alheri. Da sauran bukatu na al'umma, Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri. Allah ya raba mu daga dukkan abin ki. Allah ya mana kyakkyawan rayuwa, ya ba mana kyakkyawan ƙarshe, ya sa mu gama da duniya lafiya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin, waj'al almauta rahatan lana min kulli sharr, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.